بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لها دي بير قوتن المحرم شكرا تدبور دريه دار بين دار بير bayin hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Yuli shekarar miladiya ta 2023. Wannan shine darasi na 47 cikin jerengen darussa daga lissafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barr an-Namari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi. Ibn Abdul Barr ya rasu a shekara ta 463 bayin hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallama. Muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi, wanda ya tace abin da ya kiraya da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadli. Zamu tashi a lambar babi na Al-Babu Thalis wal Arba'un, daga shafi na 274, inda malai yake cewa al-khabaru 'anil ilmi annahu yaqudu ila Allah ta'ala 'ala kulli halin. Yace wannan babi zai ba da labari ne game da cewa shi ilimi ta koyaya mutum ya koye shi, to a ƙarshen al'amari zai ja mai ilimin izuwa ga Allah, zai ja shi izuwa ga yi don Allah. Wato yana ishara izuwa ga abin da aka samu a tarihin malamai da dama, cewa sanda suka fara koyan ilimi sun yi itirafi, sun furta cewa ba don Allah suka fara ba. Wani abu ne wanda ya ba su sha'awa, ko wata bukata ce ta ja su zuwa ga haka, ko wani dai ra'ayi na rayuwa. To amma daga baya, idan mutum ya yi ilimin ya ratsa shi, sai a tarar cewa Allah ya taimake shi, ya koma yanzu dan Allah din yake. Daga cikinsu ya ce kana Ma'mar ibn Rashid al-San'ani ya kuru, ya kasance yana cewa kana yuqalu, ana cewa man talabal ilma li ghairi llahi ya aballahu al-ilma hatta yusayyirahu ila Allah. Wanda ya koyi ilimi ba dan Allah ba, to Allah yakan ƙi masa wannan yi ba dan Allah ɗin ba, sai ya juya al'amarin ya koma don Allah. Wa fi riwayati ha ya ba alaihi al-ilmu hatta yusayyirahu ila Allah. Na'am, ilimin zai ƙi masa har sai ya mai da shi don Allah. Wa fi riwayati inna ar-rajula la yatlubu al-ilma li ghayri Allah fa yaba alayhi al-ilmu hatta yakuna lillah. Mutum yakan neman ilimi ba dan Allah ba, sai ilimin ya kiyarda da wannan tsarin, sai ya juya shi zuwa ga dan Allah. Wa an Habib ibn Abi Thabit qala talabna hadha al-amra wa laysa lana fihi niyya thumma ja'at an-niyyatu ba'd. Shi mun koyi wannan karatu ba da wata niyya mai kyau ba, amma daga baya sai muka samu niyya. وكان سفيان الثوري يقول كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا الى الاخره. da muna neman karatu ne dan duniya, amma shi karatun da kanshi sai ya ja mu zuwa ga neman shi dan lahira. وكان ابو الوليد الطيالسي يقول سمعت ابن عيينه مذ اكثر من 60 سنه يقول طلبنا هذا الحديث لغير الله فاعقبنا الله ما ترون. mun koyi wannan karatun ba dan Allah ba, amma sai Allah ya juya shi zuwa ga abin da kuke gani. Wa qala al-Hasan al-Basri, shi ma yana cewa laqad talaba hadha al-ilma aqwamun wa ma aradu bihi Allah wa ma inda. Ko mutane da dama da suka nemi ilimi na addini, basu nufaci Allah ba, basu nufaci abin da ke wajen Allah ba. Fa ma zala bihim, bai gushe ba shi ilimin tare da su, hatta aradu bihi Allah wa ma inda, har suka nufaci Allah da abin da ke hannunsa. Wannan wasu ba'adi ne daga ire-iren waɗannan maganganu, akwai su da dama daga malamai mabambanta. Har Imam Ahmad ibn Hanbal an taɓa masa irin wannan tambayar, ya ce to dai abu ne ya bani sha'awa na shiga kawai ina yi, daga baya kuma sai Allah ya juya shi zuwa ga haka. Al-Imam Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali, Allah ya gafarta mashi, shi kuma cewa yake yi kamar yadda yake cikin tarjamarsa a cikin Sirru Alamin Nubala, ya ce mata abi wa khalafan li wa li akhi miqdaran yasira. Shi babanmu ne ya mutu, sai bane ni da dan uwana dan uwan shi wani Ahmad kanansa yace ya ban mana dan abu kankani yace fafana sai abin ya kare bihaisu ta'azzara alaina alqut muka rasa ma abin da zamu ci yunwa ta dishe mu yace fasirna ila madrasatin to a garin su akwai makaranta irin tawakafi ce haka tawakafi ce daga cikin makarantun nizamul mulk ce sai muka je muka shiga wannan makaranta in ka je kai register za a baka wurin kwana a baka abinci a baka karatu ce to su dai abincin ne ya kai su yunwa ce ta kai su asali ba karatun ba yace mun je ne laysal muradu siwa tahsilil qut ba abin da ya kai mu sai neman abinci fa kana ta'allumuna li zalika ce dan abinci muka koyi karatu shine yace la lillahi ba dan Allah ba fa inna fa inni fa anna yakuna fa aballahu an Allah yakuna illa lahu sai Allah ya juya mana al'amarin mu ya koma ga haka haka Hisham ad-Dastawi a cikin sirarsa dake cikin sirar alamin nubala Imam Adh-Dhahabi yake kawo cewa Hisham yana cewa wallahi shi sai da ran yace ma astati'u an aqula anni dhahabtu yawman qattu atlubu alhadisa uridu bihi wajhallahi shi na rantsi da Allah bazan iya rantsu bazan taba cewa na tafi neman ilimi dan Allah ba Dhahabi sai yace qultu wala ana wallahi yace wallahi nima haka yace wani abu ne kawai da Allah ya sa maka yi dan alfarmarsa amma asali a farkon al'amari ba da kyakkyawan niyyar mutum yake zuwa ba sai Dhahabi ya ci gaba da cewa faqad kana salafu talabu hadha al-ilma lillahi amma fa su magabata sahabbai da tabi'ai sun koyi wannan ilimin ne dan Allah yace fa nubilu da haka suka zama mashahurai gogaggun malamai abin mamakin zurfin ilimin su fa nubilu annubala da yake magana a cikin littafin yace wasaru a immatan yuqtada bihim fid din shi saka ga sun zama limamai wanda ake koyi da su a cikin addini kuma har yanzu haka ne duk wanda ya koyi ilimin nan dan Allah to yana da chance din ya zama wannan mai daukaka da daraja mai kwarjini wanda ga maganganunsa suna da tasiri a cikin mutane ilimi yana da wannan tasirin yace watsalabahu qaumun wasu kuma suka nemi ilimin nan sai yace awwalan lillahi farko ba dan Allah ba wa hassaluhu kuma suka samu ilimin yace thumma stafaqu sannan sai suka dawo cikin hayyacin su wa hasabu anfusahu suka yi kansu hisabi fajarrahumul ilmu ila al-ikhlasi athna at-tariq sai ilimin ya ja su zuwa ga yi dan Allah sana bisa hanyar ilimi kaza bangare na biyu ya kawo misalai sai yace wa qaumun akwai kuma wasu mutane na lula ilma wa wullu bihi almanasiba wanda suka samu ilimi a sakamakon ilimi aka ba su mukamai aka ba su alƙalai aka ba su limanci aka ba su ministoci shugabannin hukumar zakka masu rabon gado masu ba gwamnati shawara kwamitin ganin wata duk irin ayyukan da kasan ana ba malamai saboda ilimi yace fa wullul manasiba fa zalamu sai suka yi mugunta wa tarakul ilma wa taqayyud bihi janiba suka watsi da ilimi suka yi watsi da kula da ka'idojin ilimi a cikin ayyukansu wa rakibul fawahisha wal kaba'ir ce suka hau darabi na manyan zunubai da alfasha yace fataballahu Allah ya tsire musu albarka in ji zabi yace fama haula ibi ulama ce na rantsi wannan ba malamai bane ya riga ya fasata ne anan yace wa ba'dhum lam yattaqillaha akwai wanda kuma basu ji tsoron Allah ba bi ilmihi bal rakibal hiyala wa aftabir rukhas suna shiga cikin yan dabaru irin malaman nan da ake ce ma me ake ce musu ne ma malaman kowace fatawa suna da abin da za su baka ka ji sauki irin ga sanan da aka ji mutum duk yadda aka yi duk yadda fatawa ta kai ta kawo sai ya ba mutane mafita har ma yana alfahari da mafitar da yake ba mutane ba ruwan shi da ya saba wa Qur'ani ko sunna to waɗannan su ne masu hawa kan darabi na dabaru da yin fatawa da sassauci ce duk yadda aure ya lalace a sayin da za a gyara duk yadda sallah ta lalace a sayin da za a gyara babu fatawa mai tsanani a cikin al'amarin su to wannan su ma wani nau'i ne na mutanen da suka fita daga tsarin malamta. Almuhimmu abinda wannan fakara take koya mana shine a farkon al'amarin koyan karatun mai koyan karatu ba dole bane sai ya tsarkake niyyarsa, saboda ilimin shike tsarkake niyyar. Amma a farko in mutum yace sai ya tsarkake niyyar, to ba ma zai yi ba, dan wani asan da zai fara ma bai san hukuncin tsarkin niyyar ba. Kuma gane tunda ai yanzu ya zo ne da jahilci, yana so ya samu ilimi, to ba dole ya san menene abin da ke cikin rashin tsarkin niyya na narko da azaba da rashin abin nan daraja ba. Amma idan Allah ya nuface shi da alkhairi bayan ya tafi wani matsayi a cikin ilimi, to sai ya samu niyyar mai kyau din, sai ne shi ta tsarkaka, sai ilimin ya tursasa shi zuwa ga tsarkin niyya. To wannan kuma yana nuna mana baya ga niyya ita kanta, duka sauran ɗabi'u da take-take, to ana sa ran a ga ilimi ya canza maka su ne. Kuma gani ana sa ran a ga kana ilimi suna caccanzawa, to alamar da gaske ilimi yana maka tasiri. Mu'amalarka da mutane, mu'amalarka da ibadarka, yadda kake kallon abubuwa a hankalinka, zurfin tunaninka, duk waɗannan abubuwan ana sa ran a ga yau da gobe ilimi na tasiri wajen canza su. So da in ya zama ita kanta niyyar wadda tana da alaƙa da abin da za ka iya samu a gobe kiyama, domin ba ka yi ikhlasi ba Allah ba zai karɓa ba. Allah baya karɓa aiki mara ikhlasi. To ana sa ran a ga ilimi ya yi tasiri wajen canza sauran hanyoyi da kake mu'amala da hanyoyin ɗabi'unka da yadda kake hulɗa da mutane. Allah ya tsare mu. Malam ya ce albabu rabi'u wal arba'una ma'rifatu usulil ilmi wa haqiqatihi wa haqiqatuhu wama alladhi yaqa'u alayhi ismu al-fiqh wal ilmi mutlaqan. Babin da ke bayani akan sanin usulul ilm, manazartar ilimi, ta ina ake samun ilimi na shari'a, kuma menene asalin, in an ce ilimi menene hakikaninsa, da kuma bayani akan abin da za a yi kira da suna ilimi da abin da za a yi kira da suna fiqh. Wannan babin yana da muhimmanci wajen tantance menene ma ilimi. Ba kowace hargowa da mutane suke yi ko suke tunani ko ake ji a bakin masu magana ne yake mazaunin ilimi ba, in ana magana ilimi na shari'a, sai an kayyade abin da gaske shi ne ilimi. Kamar yadda zamu zo mu ji shi ne Qur'ani, shi ne sunna ingantacciya, shi ne ijma'in malaman farko, shi ne fahimtar malamai magabata da kiyasi ingantacce, duk zai faɗi su. To duk abin da ba wannan ba, ba dole ya ɗauki sunan ilimi bisa nagarta ba, ta yi wani surutu ne irin ilmul kalam ɓaɓatu ne kawai, ko kuma wasu mafarke-mafarke ne irin na yan ɗariƙu, ko wasu shaci-faɗi ne da zantuttuka shaɓahat irin a dinga sharɓo magana, ko kuma irin yanzu yanda aka saba labarai ne kawai. Yanzu akwai mutane da dama, za ku kira mutum zai muku lacca ya yi awa ɗaya yana ba da labarai, babu aya, babu hadisi, babu fassarar malaman farko, kawai an bugo mai waya ya ga kaza, ran nan ma an ce an yi kaza, jiya ko ɗazu-ɗazu, ko ya je shago sayayya ya ga wata, duk wannan baya cikin ilimi kwata-kwata. Amma an ka duba, saboda ba mu san menene ilimi ba, irin wannan su suke da rawat, su za ka ga ai ta yaɗawa, ai wane ya ce kaza, kuma labari ne kawai, bayi da substance da sunan shi na ilimi. Ko lecturer ne a makarantar boko ya shahara da cewa in ya zo aji kawai labari zai dinga baku, experience ɗin shi, ababen da ya gani, ababen da aka bashi labari, ababen da ya ji a teburin mai shayi, shi zai dinga baku. Dole kawai asarar waɗannan auyin za ku yi, ba za ku koyi komai a gunsa ba. Ya kamata mutane, musamman ɗaliban ilimi, su dawo cikin hayyacinsu. In sauran jama'a gari suna yin wannan shirman, ya kamata ɗaliban ilimi su dawo cikin hayyacinsu. Ka daina ɓata wa kanka lokaci kana sauraron mutumin da kawai zantuttuka na yau da kullum zai dinga gaya maka. Yani abinda in ka je teburin mai shayi ma za ka ji, in ka hau Facebook ma za ka ji, in ka je gidan gaisuwar mutuwa ma za ka ji, kowa ma ya san wannan taɗin. Wato irin current issues da ake tattaunawa, kawai a yi labarin tashin farashi, labarin cire me ake ce mashi tallafi, yawan mace-mace da ake ta yi kwana biyu, wane ya ce kaza, ai wata mata ma ta fito ta ce kaza, ta ga annabi, irin waɗannan abubuwan waɗanda ko ina kana jinsu, ba aya, ba hadisi,
ba magana ta ilimi wala wannan ba akwai takeici a ce daliban ilimi sun bata kansu lokaci akan wannan kuma har an fara recognizing din wannan abun dole tunda yayi yawa a cikin mutane ya samu recognition kowa ma so yake yana koyi irin wannan fira wani ma sirrorin da wasu suka gaya mashi na wayoyi da suka bugo mai ko fatawa da suka nema a gurin sa to abin da zai cika ku da shi kawai ke in labari ne ma ya karanta muku na alqurani mana ba ga labarin annabawa nan ba da al'ummar da qurani ya kawo wanda a cikin shi akwai wa'azi da ibra ya dauki wata kwaya daya ga muku mana tunda dai mu mun zama jarbabbu akan san labari to a bada labarin abinda yake da fa'ida ta ilimi ya kara maka imani ya tura maka ya tuna maka lahira ma Allah ya kyauta malam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi al-imam muslim ne rawato shi da tirmidhi da abu dawud da tirmidhi da ibnu majah cewa da annabi yake taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama na bar muku wasu abubuwa guda biyu wadanda in dai kun yi riko da su ba za ku taba bata ba har abada annabi sallallahu alaihi wasallama yace su ne littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan guda biyu sune tushe mafi girma na ilimin addinin musulunci littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa annu sallallahu alaihi wasallama qala sa'altu rabbi alla tajtami'a ummati ala dalalatin fa a'taniha yace na roki Allah ubangijina akan kar ya bar al'umma ta tahadu akan wani bata kaga to haduwar al'umma shi ma ilimi ne al'umman nan ta farko in ta hadu akan abu ba bata bane ilimi ne shari'a ne wa fi kitabi umar ibn abdul aziz ila urwa umar dan abdul aziz ya baiwa urwa muqami ya bashi alƙalanci sai ya aika mai da sako cewa katabta ilayya tas'aluni anil qada'i bainan nas ka rubuta mini sako kana tambaya na game da mas'alar alƙalanci tsakanin mutane wa inna ra'asal qada'i ittiba'u ma fi kitabillah yace tushen alƙalanci shine ka bi abin da ke cikin alƙur'ani thumma alqada'u bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai kuma yin hukunci da abin da ke cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma bi hukmi a'immatil huda sannan yin hukunci da abin da limaman shari'a sa Abubakar da Umar da Uthman da Ali Allah ya kara musu yarda thumma istisharatu dhawil ilmi war ra'i sannan in baka samu a cikin waɗannan ba baka samu a cikin na bayan su ba sai ka shawarci malamai ka tambayi masu hangen nesa wa anshada ibnu shubruma sai mai da wannan zancen zuwa waki yake cewa ma fil qada'i shafa'atun li mukhasimin inda al-labibi wala al-faqih inda wala al-faqih al-alim hawwin alayka idha qadayta bi sunnatin aw bil kitabi faragma anful ragin wa qadayta fi ma lam tajid atharan bihi bi nadha'irin ma'rufatin wa ma'ali yace ma fil qada'i shafa'atun li mukhasim a cikin alƙalanci ba a so ka dinga aiki da shafa'a wato da alfarma da namu li mukhasimin ga wani wanda yake abokin husuma inda al-labibi mai hankali baya haka walal faqih al-alim sannan malami masanin fiqhu baya yin hukunci ta hanyar nuna san kai ya bar ra'ayin wani hawwin alayka idza qadaita bi sunnatin aw bil kitabi hankalinka ya kwanta kakka damu indai kai hukunci da alqur'ani ko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faragma anful ragin ko da wani zai ji haushi ya durmusa hancin shi a cikin kasa karka damu wa qadaita fi ma lam tajid atharan bihi abinda kuma baka samu wani hadisi ba to kai hukunci bihi bina za'irin da ire-iren sa shine kiyasi kenan bina za'irin ma'rufatin wa ma'alim da ire-iren hukuncen da suke kama da wannan wa ma'alim da kuma wasu ka'idoji da sanannu a cikin ilimi وقال مالك الحكم حكمان مالك yana cewa hukunci iri biyu ne hukumun jaa bihi kitabullah akwai abin da yake cikin alqur'ani hukumun haka matu sunna da kuma abin da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi wa qala mujahidun wa qala yace kuma malik yace wa mujtahidun ra'ayahu la allahu yuwaffaq sai kuma abu na gaba shine malami yayi kokari ya duba abin da ya gamsu da shi a zurfin tunani da ilimin sa da gogewarsa yace watakila sai Allah ya bashi gamdakatar ya dace da daidai qala wa mutakallifun akwai kuma wanda yake shiga abin da yafi karfin shi mutakallifun shine dan takaha yake nan wanda galibi sune suka yi wannan a cikin mutane fata'ana alai sai maliku ya soki wannan ra'ayi wato akwai wanda zaka ji in yana karantawa qur'ani ne da sunna da kuma in ya kai malami wanda zai ijtihadi sai yayi to wanda ba wannan babu shine wani dan takahai shine mutakallif wanda ya dauka wa kansa abin da yafi karfin shi
fala haula wala quwwata illa billah
wa fi riwayatin anhu qala al hukmu alladhi yuhkamu bihi bainan nasi hukumani imma ma fi kitabillahi akwai abin da yake cikin alqur'ani aw ma ahkamatu sunna ko abin da sunna ta tantance fa zalika al hukmu al wajib wannan shine abin da ya zama dole ai hukunci da shi kuma dole a bi shi wa zalika as sawabu kuma shi daidai ne wal hukmu alladhi yajtahidu fihi al alimu ra'ayuhu falallahu yuwaffaq sai kuma hukuncin da malami zai iya kokarin sa hala ya samu dacewa wa thalisun mutakallifun fama ahrahu alla yuwaffaq sai kuma wanda ya dauka wa kansa abin da yafi karfin shi yace to yafi kowa cancanta kai ya dace da gaskiya daman bai cancanta ya dace da gaskiya ba kun ko ya dace da gaskiya ba a yaba mishi ba a yaba mishi da zaka zo misali ka ba mutum wankin mota bai iya mota ba kaga kawai ya dauko ta ya kawo ba gida kuma ka tausa ne ya iya mota ba ko ya iso lafiya hankalinka zai kwanta zaka kare ka shiri to kar ka saki hawa mota ta kar ka saki yaushe ka waya baka license kaga fa ya iso maka ne ta gida lafiya lau irin ka na kawon nan masu karambani ka je ka kai mota ka kawai bai iya mota ba sai tin shi guda a gareji kawai dauka ya dawo maka da ita ta iso lafiya ta ga yayi takallufin kuma ya kai labari ko amma kai mai mota zaka ji dadi to haka duk dan takife yake haka ake hukunta shi duk dan takife ko ka je yaro karami ya je dauki ruwan zafi a kicin ko Allah ya taimaka bai kone ba ko za ta ji dadi ta ce alhamdulillah kaga dan karami yana ni dinga tayana aiki za ta kara kaffa kaffa saboda mutakallif ne Allah ya sa mun gane to haka harkar ilimi dan mutun ya je yayi garaje ko da cikin garajen yazo ko incidentally sai ya dace da gaskiya to ba a san wannan abu hannun shi balantana ayi ba bai za a yi mishi za a yi mishi tofin alatsi ne a yi mishi rajamu cewa waye sashi malai sake cewa wa qala maliku yace al ilmu wal hikmatu nurun yahdi Allahu bihi man yasha wa laysa bi kasratil masail ilmi da hikima wani haske ne da Allah yake shiryatar da wanda ya ga dama da shi ba wai yawan sanin mas'aloli kawai shine ilimi ba dole sai akwai hasken wanda zai haskaka zuciyarka ya sanya mata imani da tauhidi ya lausasa ta ya bata hikima ya ji zuciyar tana furza hikimomi a cikin zancanta shi mai ilimi zaka ga koda a ce asalin shi ba mutum ne da ya iya zance na hikima ko yake da baki na surutu ba to bayan yayi ilimi zaka ji bakin shi ya warware zaka ji bakin shi ya warware amma mai wa'azi misali to shine yake da bukata dole zuwa ga hikima mai wa'azi in babu hikima wa'azi bai dadi amma mai ilimi shi asali bai bukata ga sai yana da wata hikima ta musamman ilimin ne hikimar ina fata mun gane Allah ya sa mun gane mun ce mai wa'azi da mai ilimi mai wa'azi shine duk wanda ya san hadisi kwaya ɗaya biyu da zai iya mutane magana ta raurawa zuciyarsu ya tuna musu lahira ya sa su guji saban Allah to wannan mai wa'azi ne Allah ya saka mai da alheri amma ba kowane mai wa'azi ne kuma mai ilimi ba mu san wannan ba kowane mai wa'azi ne yake da siffa ta ilimi cikakkiya ba amma duk mai ilimi to yana iya zama mai wa'azi saboda ilimin shine hikimar yace a wata riwaya laysal faqihu bi kasratil masail walakin al fiqha yu'tihi Allahu man yasha'u min khalqihi shine abinda Allah yake ba wanda ya gadama qala ibn wadhah wasu ila sufnun an tambayi sufnun ay sa'ul alima an yaqula la adri fi ma yadri ce malami zai iya ya halasta malami a tambaye shi abinda ya sani amma kuma kawai sai ya ce ban sani ba fa qala sai sahanun yake cewa amma ma fi kitabillahi fa qa'imun aw sunnatun sabitatun fala yasahu dalika aka tambaye ka abu inda ku shi a cikin alqur'ani qarara ko a cikin sunna qarara kuma ka sani to bai halasta ka ce ban sani ba domin haka koyi ilimi ne kuma Allah ya tsine wa akan haka wa amma ma kana min hadhar ra'ayi amma abin da ya zama fatawoyi ne da ijtihadin malamai fa innahu yasahu dalika yana da dama yace ban sani ba tunda bai gama tantance abin ba li'annahu la yadri a musibun huwa am mukhti'un dan bai sani ba a wannan ra'ayin nashi daidai ne ko ba daidai ba وقال الشافعي رحمه الله ليس لأحد أن يقول في شيء حلال أو ولا حرام إلا من جهة العلم بها لسا قولي يتشي كذا حلسن كو كذا حرم سي إن دا إلمي وجهة العلمي تأنا إلمي كي بتوى شافعي ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع abin da yake karara a cikin alqur'ani ko sunna ko hado malamai fa illam yujad in ba a samu haka ba yace fi zalika fal qiyasu ala hadhihi al usuli ma kana fi ma'naha sai ai kwatanci da waɗannan ka'idoji qur'ani da sunna da ijma'i bisa abin da ke cikin su qala abu umar ibnu al-bari yake cewa amma kitabullah game da hujja akan cewa qur'ani shine matattar ilimi fayugni an listishhadi alayhi to qur'ani yafi karfin a tsaya ana kafa hujja akan cewa da gaske shi tushen ilimi ne kafa wannan hujja ma indai a cikin masu koyan ilimi ne ba abu ne da sai an yi ba kamar yadda ba buƙatar sai an kafa hujja a ce wannan hasken na rana ne yace wa yakfi min zalika qaulullahi ta'ala amma in ya zama dole ana iya fadan aya ɗaya biyu kamar fadan Allah ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saka muku da ga Allah ubangijinku wa kadhalika sunna ita ma sunna yakfi fiha qauluhu ta'ala aya ɗaya ta isa a ce fadin Allah atiullaha wa atiur rasula Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qaulu da fadin Allah da yake cewa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo muku ku bi abinda ya hana ku bari wa amma al-ijma'u fa ma'khudun min qaulillahi ta'ala shi kuma ijma'i an dauko hujjar kasancewarsa ilimi ne daga fadin Allah wa yattabi ghaira sabilil mu'min kuman shaqi rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghaira sabilil mu'min wanda yake bin tafarkin da ba na mu'mine ba mu'mine indal itlaq sune sahabbai al-ayata li anna al-ikhtilaf la yasihu ma'ahu hadha zahir sabanin bin su be tabbatuwa tare da zahirin wannan aya wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam yace dukun fadin Allah annabi da yake cewa لا تجتمع أمتي على بلالة من الله صلى الله عليه وسلم يتشي على أمتا باتا هدوا أكم أتا سيمالا يتشي وإندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم يتشي ني أورينا إجماع صحابي بي هلستا أسابا مش لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التعويل دم بي يوك تشي تارن صحابي قباتا سنجا يلتشي فسر آية القرآني ko hadisi ko inda ya kamata a sa wani zance zaka ga da yawa wannan ra'ayin da ya fada al-imamu ibn abdulbari yana aiki da shi a cikin tafsir kana kan talitul zikar da littafin shi at-tamhid zaka ga yana yin zafi akan wanda ya saba wa ijma'i har wasu suke mishi isgiris ce mishi jamhuri ne shi kisa yana daga cikin abin da ake mamaki har yau a tarihance me yasa ibn hazmin da ibnu abdul bar bas taba yin fada ba sun yi zamani daya masharabin su abin nan hannun riga ne amma kuma abokai ne masu mutunta juna duk tsananin ibnu hazmin da yazo ma yana magana akan falalar ƙasa andalus da irin abin da Allah ya albarkace ta da ita na malamai ibnu abdul bar ya fara ambata yace a garin mu daga cikin alherin da Allah ya mana akwai suwane sai yace akwai ibnu abdul bar littafin shi sai faɗin littafin nan da ake fada at-tamhid da abin nan da al-zikar yace littafin shin nan suna da alkhairi sosai kana cewa a cikin littafin akwai abubuwa da dama da ibnu hazmin da ya tada su malamai hanzu suna mamakin an yi kokarin ai wannan dirasan me yasa ibnu hazmin yayi fada da kusan kowa da ya zamani da shi cikin malamai saboda mutum ne mai hiddatun nafsi amma suna zama majalisi daya shi da ibnu abdul bari suna wa juna raha da sakin fuska da mutunta juna kuma ƙarshe ma har ibnu hazmin ya anshiri waya daga gare shi ya koyi karatu a gurinsa da gaskiya abinda malamai suka iya faɗa na tunaninsu me ya kawo haka shine zurfin ilimin duka biyu idan ilimin mutum ya zurfafa to yana ba shi dama ya iya tolerating abinda ra'ayin wani malami da ya saba wa nashi galibi mu abin da yasa ba ma iya tolerating ra'ayin da suka saba wa namu shine karancin ilimi ko kun fahimta jama'a karancin ilimi ke kawo wannan in ka je jami'o'i zaka ga ba a yin irin wannan rigigimin da mutane suke a cikin gari kuma jami'a cike take da kaganta da masu sabanin ra'ayi a ilimi a department daya, a faculty daya, a center guda, zaga kowa yana da tunanin shi ko ra'ayin shi. In an zo tattaunawa ta ilimi a seminar ko symposium ko wane ne, zaka ji bambancin ra'ayi. Amma za a tashi kuma ana mutunta juna. To mu kuwa a cikin gari saboda karancin ilimi ba farfesoshi bane mu. Mu kawai ƴan ma habba wa dabba ne. To zaka ga ai ta rigima akan bambancin wani sabani da bai kai kawo ba, sai a raba masallaci, sai a kafarta juna, sai a daina ba mutun sallah, a ce mishi dan bid'a, a fasikantar da shi. Suka ce saboda zurfin ilimin mutanen nan guda biyu, Ibn Hazm ya da zurfin ilimi, haka Ibn Abdul Bari. To wannan yasa suna sanar da sabanin su, amma tunda ba a aqida bane suka saba, a cikin daqa'iq ne na fiqhu da masharabin su ya bambanta. Ibn Abdul Bari ba maliki, da Shafi'i ne ya koma ba maliki, shi kuma wannan da shi ma ba Shafi'i ne ya koma zahiri. To sannan na biyu kuma dukkanin su suna dangantuwa ga makaranta hadisi. Wato kowannen sai kan kafa hujja da abin da ya bayyana mishi daga hadisi. Sannan kuma Ibn Hazm duk da rigimar sa ba a san yana wulakanta malaman shi ba, kuma ya tabbata cewa ya koyi karatu a gun Ibn Abdul Barri. Wanda sa daga cikin dalilan da suka sa ba a san wani da Ibn Hazm yake mutuntawa kamar shi ba, kuma sun yi mu'asara. Da haka duk wanda ma yake da wata matsala Ibn Hazm, Ibn Abdul Barri na iya shiga wannan matsala a kashe ta. Almuhimmi shine Ibn Abdul Barri yana da girmama wannan ka'idar ta ijma'in salaf da maganar jumhurul ulama. Kaji yake cewa wala yajuzu li annahu la yajuzu ala jami'ihim jahlu ta'wil wa qawlu fi qawlihi ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shada 'ala an-nas dalilun 'ala anna jama'atuhum idha ijtama'u hujjatun 'ala man khalafahum. Shi wannan dalili ne akan cewa idan al'umma ta hada akan wani abu, to wannan haduwar ta su hujja ne akan wanda ya saba musu. Kaji kaidar da yake tabi akan ta din, in ga malaman al'umma suka hada akan wata mas'ala, to wannan haduwar ta su abu Ibn Abdul Barri hujja ne, wanda ya saba musu fandarare ne. Kama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama hujjatun ala jami'i, kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama hujja ne akan dukkan al'umma. Wa dalailul ijma'i min alkitabi was sunnati kaseeratun laysa kitabuna hadha mawdi'an li taqassiha wa billahi tawfiq. Yace mas'alolin da suka shafi hukuncin ijma'i da dalail ɗinsa suna da yawa, ba zai yi a cikin wannan littafin a ce sai an kirdage su ba. Wa qala Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani yake cewa al-ilmu arba'atu awjuhin, ilimi yana da fuskoki guda hudu. Yace daga ciki akwai ma kana fi kitabillahi an-natiqi wa ma ashbaha, akwai abin da yake cikin al-Qur'ani wanda yake an-natiq, wato hujja qararar nassi na al-Qur'ani. Wala taqrabu az-zina hurrimat alaykumul maytatu da ire-iren su, wa ma ashbaha da kuma abin da yake kama da hujja qarara, wato mustanbat min al-Qur'an kenan. Wa ma kana fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ma'thura wa ma ashbaha, da abin da yake qarara a cikin hadisi, da abin da ya zo a cikin hadisi wanda malamai suka tsamo. Wa ma kana fi ma ajma'a alaihi sahabatu wa ma ashbaha, shi kuma ijma'i sahabbai. Wa kadhalika mukhtalafu fihi, sakanan abin da sahabbai suka yi sabani. Fala yakhruju an jami'ihi, to ba a karɓar ra'ayi a wajen nasu. In ma za ka ɗauki wani ra'ayi da aka yi saɓani, to ka ɗauki ɗaya daga cikin na sahabban, kaka ƙirƙiro naka daga baya. Mas'ala ce sahabbai suna da maganganu fiye da ɗaya a kai, to iya nasan nan iya wanda ya kamata ya yi itibari kenan. Fa idza waqala ikhtiyaru fihi ala qawlin fa huwa ilmun, in ka zaɓa ɗaya daga cikin nasu to ilimi ne. Yuqasu alayhi, za a yi kiyasi da shi wa ma'ashba wa mastahsanahu ammatu fuqahil muslimina, sai kuma abinda daukacin malaman musulunci suka ga cewa mai kyau ne. Wa ma'ashbaha, da abinda yake kama da shi. Wa kana nadhiran lahu, qala yace wala yakhruju al-ilmu an hadhihi al-wujuh al-arba'a, ilimi baya fita daga wannan fuskoki. Shi sa Ibn Taymiyya yake wata magana yake cewa duk wata fatawa ko wani ra'ayi da wani zai zo daga baya ya kawo ta, in dai an kasa saman mata da madogara daga cikin waɗannan, ci to ba za a karɓa ba. In dai a ilimin addini ne ba za a karɓa ba. Mu kiyaye wannan ƙa'ida ce muhimmiya sosai, yadda mutum ya kai ga ƙwanduwar iliminsa da jur'arsa da zurfin karatunsa, to dole in dai magana zai a musulunci neman mata matsuguni a cikin waɗancan abubuwan. In bai samu mata ba, da aka ganta da kyau abin banza ce. Wa qala Abu Umar qawlu Muhammad ibn al-Hasan wa ma ashbaha ya'ni ma ashbaha al-kitaba wa kadhalika qawlu fi sunnati wa ijma'i sahabati ya'ni ma ashbaha dhalika kullihi fa huwa al-qiyas al-mukhtalafu fihi fi al-ahkam, zaka ji kowanne ya ce wa ma ashbaha yana nufin kiyasi wato ayi kiyasi da abin da yake cikin alqur'ani ayi kiyasi da abin da ke cikin sunna ayi kiyasi da abin da ke cikin ijma'in sahabbai yace to wannan ana nufin kiyasi da ka sani wanda akwai rigima game da hukuncin sa wa kadhalika qaulu shafi rahimahullahu aw kana fi ma'anal kitabi was sunna shi ma kiyasi nahu qaulu huwa nahu qaulu muhammad ibn hasan wa muraduhu min dhalika alqiyas alayhima kai kiyasi akan wadancan din walaysa hadha mawdu'ul qauli fil qiyas yace amma nan ba mu zo magana akan kiyasi ba wasu nufridu bidhalika baban fi baban kafiyan fi kitabina insha Allah atan gaba ke yace wa inkaru ulama il istihsan akthar min inkarihim lil qiyas malamai sun yi inkari sun ja daga akan batun al istihsan wato a ga dacewa wani abu yayi kyau a karba a kirkira ayi to sun yi inkari akan shi fiye da inkarin sa akan qiyasi walaysa hadha mawdhi'u bayani zalika shi ba nan za a yi wannan magana ba duk wannan magana ibnu abdul barr wa nabi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya rasulullah man as'adun nas bi shafa'atika yawm alqiyamati shi manzo allah wa yafi kowa cancantar dacewar daga cece shi ranar alqiyama yanzu ne yana mana cewa daga cikin usulul ilm akwai mene kenan akwai tambaya tambayan malamai kaga ya faɗi qur'ani ya faɗi sunna ya faɗi ijma'i ya faɗi qiyasi to yanzu masdari na gaba shine mene tambayan malamai shi sai ya kawo wannan hadisi annabi manzo allah sallallahu alaihi wasallama ana mai tambaya Abu Hurairah mai tambaya sai ya ce mene laqad zanantu ya Abu Hurairah ta Allah ya salani an hadha al hadisi ahadun awwala minka lima ra'aytu min hirsika ala al hadith dama ina tsammanin babu wanda zai mun irin wannan tambaya kafin kai me yasa saboda na kana da tsananin kwadayi game da ilimi inna as'adan nasi bi shafa'ati yawm al qiyamati man qala la ilaha illa Allah mukhlishan min kibari nafsihi duk wanda yake da kalmar shahada yake da tauhidi lafiyayye shine mafi cancantar ceto na ranar alkiyama wa mislu zalika qauli alayhi salatu wassalam naddara Allahu abdan sami'a maqalati fa wa'aha thumma ballagaha ghayrahu fa rubba hamil fiqihin ghayra faqih ghayru faqihin wa rubba hamil fiqih ila man huwa afqahu min yace Allah ubangiji ya haskaka wa mutumin da ya ji magana ta sai ya haddace sannan ya je ya isar ga wani so da dama za a samu wanda ya dauki wannan zance bai kai wanda aka kai wa fahimta ba so dama za a samu wani mai fiqihu akwai wanda yake zai kai masa fiqihu ya koya masa sai ya fi shi fahimta fasan mal hadith fiqihan mutlaqan wa ilman kaga ya kira shi da suna fiqihu farbu hamil fiqihin ay hamil al hadith wa qawlu sallallahu alaihi wasallam li abdullah ibn amr bin al as id adina lahu an yaktuba haditha haka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba abdullah ibn amr bin al as izini cewa a rubuta mai hadisi fa qala lahu sai annabi ya ce ya rasulullah wa ma taqayiduhu me da me za a kayyade ilimin qala al kitabu yace littafi rubutu akan haka ne khatibu littafi taqayidul ilm fa atlaqa ala hadisihi ismal ilmi liman tadabbarahu wa fahabahu kaga hadisi annabi ya kira shi da suna al ilm wa an ubay ibn ka'b qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ubay yake cewa annabi ya ce mini ya abal munzir to wancan tambayar dalibi ya tambayi malami daga sayan ilimi kuma akwai malami ya tambayi dalibi ya gwada ilimin sa shine wannan annabi ya ce ubay dan ka'b ya abal munzir ayu ayatin ma aka fi kitabillahi ayu ayatin ma aka fi kitabillahi a'za wata aya ce a cikin littafin Allah cikin abin da ka haddace wanda tafi kowace girman daraja marrataini annabi mishi tambayar nan hasubi qala qultu Allahu la ilaha illa huwa la yuqayyu ubayu dan ka'ab babban alaran man nan yace ya manzo Allah ina ganin ayatul kursi tace a'zamu ayati fi kitabillah qala fadaraba sadri sai annabi ya dake shi a kirje alamar yana jinjina mai wa qala yace li yahnikal ilm ina maka wato congratulation eh hani'an laka bil ilm ina maka murna da wannan ilimin wasu ma suka ce a addu'a ne Allah ya sa ilimi ya amfane ka to kaga wannan yana nuna na farko tukuna girmama ilimi tsakanin ma'abutan shi sannan yana nuna malami ya tambaya dan ya tabbatar dalibin yana fahimta da kuma falalar ayatul kursi da kuma falalar shi ubayu da yake gano wannan yanzu shi da kanshi yayi istinbatin wannan saboda haka akwai tambayar dalibi da malami, akwai tambayar malami ga dalibi, akwai istinbati da Allah yake huwace ma mutum yana cikin ilimi. Yace wa zakara tamamal hadith, yana cikin Bukhari da yana cikin abin sai Muslim wannan hadisi. Yace wa sai sannan yace inna Aba Salama, wannan hadisi shi kuma yake cikin Sunan Nasa'i, ya zo ma a cikin sai Muslim, ya mazo a cikin Bukhari da wani lafazi daban. In kun tuna mun shayin magana akan rigima ta irin tsara da tsara tsakanin Abu Salama ibn Abdurrahman da malamin shi kuma dan uwan shi Ibn Abbas, wanda kanshi daga baya yake cewa na yi nadama tsagerancin da na dinga yi mishi, yace su wani da wani sai suka yi lif a gaban Ibn Abbas suka kwashi ilimi mai yawa, ni kuma da yin magana in tsoma mishi baki, da yin magana sa mai baki, yace sai ya mun rowa iliminsa. To wannan misali ne na abin da ta faruwa da su. Dan ka koma cikin Sunan Nasa'i zaka ji a riwaya har cewa aka sai da suka yi ta sa'insa. Ibn Abbas kamar da Abu Salama yake bada labari cewa baina ana wa Abu Hurairata inda Ibn Abbas radiyallahu anhu, Allah ya kara musu yadda gaba daya, suna zaune tare da Ibn Abbas. Ja'at umra'atan imra'atu, sai wata mata ta zo mushi. Azai Ibn Abbas da shi da wasu ɗaiɗaiwa suna daga cikin wanda suka fi kowa yin fatawa a cikin sahabbai, Ibn Abbas particularly kamar Sa'idu dan Musayyab a cikin tabi'ai, har ya zama ana mishi laƙabi da al-jari, wato wanda ya fi kowa gangancin fatawa. Don akan yi yawo da fatawa a Madina a rasa wanda zai bada ita ce ku tafi makarantar Ibn Sa'id dan Musayyab, yana nan a cikin littafin wannan malamin mai littafin mai tahqiqin Hamawiyya din nan, mai sunan shi ne ma to Hijri shi ne mai tahqiqin ɗayan fa, to Hijri ne ko akwai na ganin shi ne wani malami dai mutumin Madina, ya yi littafi akan tsoratarwa game da fatawa, ya haƙaito wannan magana tana cikin asalin tana cikin abin nan littafin Khatibu Al-Faqih Al-Mutafaqqih, cewa har suna mashi laƙabi da cewa innahu la jari'un. To Ibn Abbas a cikin sahabbai yana da wannan zurfin ilimin da zurfin da kuma taurin ran ba da fatawa. So da aka zo aka tambaye shi sai yake cewa, aka ce mishi Allah shi gafarta malam, tufiya wata mata ce tufiya anha zawjuha wa hiya hamil, miji ne yarsa ya bata da ciki. Fa zakarat annaha wada'at li adna min arba'ati ashhurin min yawmin mata anha zawjuha, sai ta bada labarin cewa ta haihu ƙasa da wata huɗu da kwana goma nan daga mutuwar mijinta. Fa qala Ibn Abbas anti li akhiril ajalain, yace a'a sai kin jira ajali ne guda biyu, ke yanzu mai ciki kina da idda guda biyu. Idda ta farko abinda Allah ya faɗa faɗin Allah cikin suratul Nisa'i, wa ulatul suratul Nisa'i sughra afwan ko ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna, suratul talaq kenan. Idda ta biyu والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن في سوره البقره. شي ابن عباس da ابن عباس da سيدنا علي su biyun nan fatawarsu shine cewa macen da aka mutu aka batta da takaba aka batta da ciki, to fitatta daga takaba da idda shine mafi tsawo daga cikin biyun. Saboda in ya batta da ciki wata biyu sai ta yi wata bakwai, in ya batta da ciki wata takwas ko ta haihu bata fita daga takaba ba sai ta yi wata huɗu da kwana goma, shine akhirul ajrayn. Amma sauran sahabbai kamar yanzu Abu Huraira a nan da Ibn Mas'udin ya taɓa ma yi ma Sayyidina Ali abin nan inkari akan wannan, a yake cewa duk wanda ya ga dama man sha'a la antuhu ala dalika, duk wanda yake so zama iya yin alatsi sai alatsi ne akan cewa hiya li abin nan li adnal ajrayn, cewa ko yau ta haihu da la'asar bayan an yi mutuwar jiya da magariba sai tashin hankalin mutuwar ya sa mata naƙuda ta haihu, shikenan ta gama takaba. Kuma akwai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da matsalan Subai'a, kamar da aka sani Subai'a mijinta ya rasu ba da jimawa ba ta haihu, sai aka ganta ta yi kwalliya, sai wani sahabi ya zo ya mata taƙiya mata tsawa, sai ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku kyale ta fita daga takaba. To Ibn Abbas bai san wannan hadisin marfu'i ba, saboda haka fatawar shi da yake bayarwa anti li akhiril ajalain, kala Abu Salama, to Abu Salama sai Abdurrahman shi wancan da yake ja'in ja da babban malamin nan, shi ma malami ne fa. Sai yace fa qultu inna indi min hadha ilman, to kaga nan ilimi da ya kira hadisi yake ne. Wa dhakara hadith Subai'ata al-Aslamiyya, sai ambaci hadisin Subai'a da ka sani wanda yake cikin Bukhari da Muslim, wanda yazo da wannan mas'ala hadisi ne sanan yana nan a cikin Bulughul Maram. Yanzu to yana nuna cewa tattaunawa tsakanin masu ilimi da harkar ilimi yana da gaskiyar hanyar samun ilimi, tattaunawa ta ilimi, wani ya faɗa, wani ya ce a ni ina ganin kaza ne saboda kaza ko saboda kaza, shi ma hanya ce ta samun ilimi. وعن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء قد وقع بها. هكذا سيدنا عمر بن الخطاب لوكا شندي في قصة الشام زيارة لنا هنا حليفة سيأك باش لابار انتوا أنا ين النوباء قصة الشام أينكم فلسطين. واختلف عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفار شاورة صحابي ما تقبل التفيا komu koma gida, wasu suka ce a matafi kawai, ai Allah shi ke kaddara mutuwa, wasu suka ce a ba zai yi mu shiga da kanmu cikin halaka ba. Ana cikin haka sai kuma ja Abdurrahman ibn Auf qala, sai ga Abdurrahman ibn Auf yaje ce inna indi min hadha ilman samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji annabi yana cewa idza samitum bihi bi ardin fala tadkhuluha, in kuka ji ana annuba a wata ƙasa to kar ku shiga. To wannan kaga shi ma yana daga cikin hanyoyin samun ilimi, tattaunawa da neman shawaran masana malamai. Kuma akwai yiwuwar wanda zai ba da karatun ba ma wanda ake tsammani bane, domin Abdurrahman dan Auf bai daga cikin mashahuran masu fatawa ko masu karantarwa ko masu fada aji a harkar ilimi, shi masu fada aji ne a harkar kuɗi, dan kasuwa ne kamar yadda aka sani. Amma kaga abun shi aka samu ilimin, kuma yace inna indi min hadha ilman. Wa an ata ibnu abi rabahin qala, yace fi qaulillahi ta'ala fa in tanazatum fi shay'in farduhu ila Allah qala in ila Allahi ila kitabillah, amai da shi zuwa ga Allah, zuwa ga littafin Allah kenan. Wa ila rasuli ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amai da shi zuwa ga sunna, zuwa ga manzon Allah, ma'anar shi amai da shi zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Maimun ibn Mihran fi qawlihi ta'ala fa in tanazatum fi shay'in farduhu ila Allah wa Rasul, game da wannan shi ko Maimun yake cewa ila Allah ay ila kitabillah wa ila Rasul, zuwa ga manzon Allah, amai da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Qala ma dama hayyan, matakar annabi na raye, fa idha qubida, yanzu da ya mutu baya duniya, fa ila sunnatihi, sai amai da ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. وكان ابن اكثم يقول ليس من العلوم كلها علم هو اوجب على العلماء وعلى المتعلمين وكافه المسلمين من علم ناسخ القران ومنسوخه. yace a cikin nau'in ilimin nan da kake gani gaba daya, ni ban san wani ilimin da yake wajibi akan malamai, wajibi akan dalibai, wajibi akan sauran mutane musulmai ba fiye da sanin an-nasikh wal mansukh na al-qur'ani, lianna al-akhadha bi nasikhihi wajibun fardan, saboda riko da ayar da take muhkama ta soke wata, yace wannan wajibi ne. Wal ilmu bihi lazimun diyanata, kuma sanin haka lazimi ne a addinance, yace wal mansukhu la yu'malu, abinda aka goge ba aiki da shi. Wala yantahi wala yuntaha ilayhi, ba a cikewa zuwa gare shi. Wal wajibu ala kulli alimin alima zalika li ala kulli alimin ilmu zalika li alla yu yujiba ala nafsihi aw ala ibadillahi amran lam yujibuhu Allahu azza wa jalla, yace domin kada yaje ya ainihin wajabtawa mutane wani abu ko abinda bai sani ba, ko abu yaje wajabtawa kanshi ko wajabtawa al'umma, aw yada'a anhu fardan aw jabahu Allahu azza wa jalla, ko kuma yaje ya dauke mutane wani farli wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta musu. Wato kanka je ka ce ai abinda Allah bai ce ba, lokaci a bar abin da Allah ya ce ai, zaka dole sai ka san an-nasikh wal mansukh. Wa an ata fi qawli ta'ala atiu Allah wa atiu ar-rasul qala, yace ta'atu Allah wa rasul wa rasulihi ittiba'ul kitabi was sunnah, shine bin al-qur'ani da sunnah. Wa ulil amri minkum qala ulul ilmi wal fiqh, ma abuta ilmi da fiqh. Wa an mujahidin qala ulul fiqh, wa an jabir ibn abdullah qala ulul khair, duwan ana fasara ulul amri. وأن بقية بن الوليد قال قال للأوزاعي يا بقية يجي كي بقيته العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلني شيني أبو نقول لك صحابة من زال الله صلى الله عليه وسلم وما لم يجي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم أو أن صحابة بسكوا بايتك العلم يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا بخير كرك أنبتشو ونجكين صحابة من زال الله صلى الله عليه وسلم سي أكم مغانا دتك الخير ولا أحدا من أمتك كي هكا نما كون متن أتك الأمان أنت مسلمي كرك أنبتش سيدة الخير وإذا سمعت أحدا يقو في غيره إن كجواني يام أو كاتكم متنتم وني فألم أنه إنما يقول أنا خير منه تكساني ينا سيدنا تشواشي يافكواني شيسا دي رنجة تشواكواني بإيابا وانا بكذابا وانا بكذابا ألاماني أكن ينا سيشي ينونا يا إيا أمباننا إيانيش فرمو صلى الله عليه وسلم لوكت يا قري إن شاء الله سأل الله يكون مدرسين قبا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.